Nan akwai doka, idan ni social worker an kira ni an bani rahoto ga shi kiji wannan bincike.
Kalaban shirin ta wannan makon, yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu makon jiya, muka gayyaci waɗansu mata ‘yan fafutuka domin haska fitila kan matsalar ƙaruwar shan miyagun ƙwayoyi tsakanin matan aure da zaurawa a arewacin Najeriya. A yau za mu ji yadda rashin ilimi ke tasiri a wannan lamari. Yau ma muna tare da kallabinmu ta mako, Madam Helen Bako, wata mace da ta shafe sama da shekaru 23 tana aikin da ya shafi kula da lafiyar al'umma a nan Amurka. Za ku ji yadda ƙasashe masu tasowa za su iya yin koyi da tsarin da ake gudanar da aikin a nan Amurka da kuma sauran manyan ƙasashen duniya. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Koma kan batun shan miyagun ƙwayoyi da rahotanni ke nuni da cewa yana ƙoƙarin shan kan al'umma arewacin Najeriya da ya shafi matan aure da 'yan mata da kuma zaurawa. Shirin Kallabi ya karɓi bakuncin Dr. Zara Yusuf, 'yar fafutuka a Damatar jihar Yobe, da kuma Aisha Muhammad ya kasai shugabar ƙungiyar da ke kula da tarbiyyar matasa a jihar Kano, waɗanda suka bayyana yadda rashin ilimi ke tasiri a rurutu wannan matsalar.
Shi ma dai zai iya zama yana cikin sanadi, ma ni kuwa ina kallon shi a matsayin an bar tarbiyya. Tarbiyya ce aka bari tunda
tun baya
duk wannan maganar da muke akan tarbiyya ne, tunda daga gida ake saka foundation din tarbiyyar ma 'ya'yan. Ta ina za a fara? Tun daga farkon aure su kansu mazajen, wataƙila kaje ka auri matar da bata dace ba, ko kuma ke baki nasara kin auri mijin da ya dace ba, ko kuma wani sa'in sai kiga cewa su an barwa mata wahalalin yaran, sai jiga tarbiyyar ma mace ta kasa iyawa, sai tarbiyyar ta zo kamar ta fulle
mata yawa,
sai ya fi karfinta, because ƴaƴa ne fa yanzu zaki gansu ƴan mata, sai ki tuba miki ta ina suka bullo, ina iyayensu daga sama suka fado, ba su da mafadi a dangi, ba su da mafadi a gida, in babanki ya mutu babu wani wan baba, ba kannin baba, ba wanda zai saki a hanya daidai, sai dai ko a baki ko ki ta tafiya. Muna da aiki sosai, saboda wallahi ranar kiyama mu su kansu uncles da su waye-waye da ya shafi dangi wallahi zai san ansa, tunda kamar amana aka ban musu. Yaran nan ki rasa ta ina ma suka samo wannan tarbiyyar na shaye-shaye.
To amma ai wasu suna cewa mace ba ta iya rike bakin ciki a zuciyarta, ya kila yana iya sama zuciyar ta fashe har ta rasa ranta. Wasu sun riga sun gaya mata cewa in ta sha waɗannan ƙwayoyin mai yiwuwa zai ba ta sauki. Ba ka ganin dalilin kenan?
To ni dai musulma ce, kuma ni na san a tarbiyyar da na tashi da musulunci ba abin da yafi karfin Ubangiji. Ba wanda bakin ciki da zai dame ki da zaki ga Ubangijinki ba ya miki maganin sa. Saboda haka ni ban yarda da wannan shaye-shayen wacce zai cire wa mace wani bakin ciki ba, wani tashin hankali. Mun dai shigo wani yanayi ne na zamani, zamani ne ya maida wannan abun ba ka dawa ya san wani shaye-shaye ni wallahi ina shin zan yi tari a bani su benelin in sha ni ban tuba sanin wai wannan ma in ka sha shi da yawa zai kai ka wani yanayi ka sha irin wannan cough syrups din da aka suka maida shi ya zama abuse tunda ba yanzu ba a bayarwa ma asibiti in kika je ma sai a hana ki
yanayi
to saboda mutane sun maida shi ya zama mana masifa Hajiya in na tashi baki wani labari da kwanan nan ina jin babu sati uku ba na zo na coming across wannan wallahi yarinya ce ai shaye-shaye ni dan ana fada ma irin wanda ake kawo ban taba ganin wacce tantiriya bace irin ta saboda kwatkwata rayuwarta a shaye-shaye take bata ma san inda take ba bata san inda take ba duk abubuwan da take wallahi bata san me take yi ba ina ga sai da ta kwana biyu ta dawo hankalinta sannan ta fahimci ma me take yi tana zuwa da ta ganni sai ta rungume ni ta ce ni ma ina so in zama ke ina da na sanin rayuwar da na shiga sai na ce mata me ya faru sai
ta ce tana ma nadama
tana nadama saboda na zaunar da ita nayi magana na awanni sai da yawu na ya bushe saboda in samu in jawo hankalinta amma a ƙarshe da take mun bayani abin zai baki ciwo zai baki takaici kamar sanda na fara shimfiɗa nan ce iyaye su suke saka ƴaƴa wani sa'in su shiga wannan yanayin saboda a lokacin kamar mahaifiyar ma ita ta bata gudunmawa saboda tana siyarwa kuma duk yayin da yarinyar ta tafi ta bar gida ma bata san inda take ba da ta samu ma aka samu ta misali ta dawo gida idan yarinyar ta shiga wani yanayi ne sai miki zaki ci kaza in a ci miki kaza kin gane a tsamika irin abubuwan da ita kuma yarinyar sai take ce min yaya za a yi mahaifiyarta ta dinga bata ita tace ta zama cewa ita ta bata gudunmawa na wannan yanayin da take ciki saboda haka ita yanzu ba za ta iya zama gida ɗaya da ita ba saboda zancen ma ba daɗi har samari kin gane kamar suna sharing so kin ga tarbiya ina take
babu
ina tarbiyyar take mu iyaye mata mun saki tarbiyya mun bai ayyanmu kaman ko dabba ma yanzu sun san wannan tabu wannan mu ƴaƴan namu ma sun fi ƙarfin mu suna gidajen mazajen nasu ba wani ma bibi ke yi mu ga wani hali suke ciki ba idan kin zo kai da burinki yake ta aure mai kuɗi shikenan in ta aure mai kuɗi tana zaune lafiya kalo ba wani wannan biki san halin da take ciki ba ko wani mai kuɗi bane mai kwanciya hankali
ba a bibiya a ga yaya zaman
kukewar su take ba a bibiya kawai in an baki kina cikin gidanki na da kyau kina da kwanciya hankali shikenan kawai komai daidai ba duka bane iyaye da in ƴa mata zo ta ce ga matsalar jikin ciki ma za ta iya taimakonki wata ba kora ki za ta yi je ki dai gidan koda ba daɗi gidan kina samun zaman lafiya ni ina sha'awa ina nuna mutane gidanki ni kake kawo ni dan Allah je ki yi haƙuri ki zauna a yanda kike misali so san abun duniya da kwaɗayi
yana daga cikin
abubuwan da suke taɓata tarbiyya
Dr. Zara bari na zo gare ki kin ji dai bayanan Hajiya Aisha akwai waɗanda ke cewa zamantakewan aure yana sa mace ta fita daga hayyacinta ta shiga yin waɗannan abubuwan me kike ganin yake kawo sabanin da har mace za ta koma da ƙwayoyi maimakon hulɗa da mijinta
to kin san dai shi al'amarin aure in dai har aka ce mutane biyu sun zo sun zauna batun a ce ba za a samu sabani ba dan ba zai yi ba amma yaya za a yi ai managing sabanin ta yaya za a samu zaman lafiya ko da a ce ana fadin ne ya zamanto fadan ba shine abin da aka sa a gaba ba to ni ina kaman a matsayina na mace ina ga ba wai rashin fada a gidan aure shine abu mai muhimmanci ba a'a mace kata je ta zauna a idil a gidan aure
samu abin yi
idan ba sana'a ba idan ba aiki ba idan ba ya zamanto dai kata zauna kawai ta nade hannu sai yanda aka yi sai yanda aka kawo mata sai yanda aka bata to duk lokacin da aka samu sabanin abin da ita take tsammani a wajen mai gidanta to dai za samu matsala miji shi kadai an bar shi da tarbiya shi kadai an bar shi da yaje nemo ya kawo ga yanayin rayuwa yanda ya canza idan har ta ga cewa tana neman wani abu a gurin miji da kila yana mata yanzu ya zamanto baya samu yayi ko kuwa wani abu dalili ya sa yanayin tattalin arzikin ya ragu to ko kuwa dawainiya yayi yawa akan to ita ba za ta yi la'akari akan cewa yanzu matsalan an samu matsala bane a'a sai ta ga cewa a'a ko yana hana ta ne ko yana rage mata samun da yake yi ne ko yana boye mata ko kuwa ma baya so ya ta daga nan sai ta fara samun kawaye waɗanda za su kumɓata mata tarbiyya su sa ta a wani hanya wanda suna gani kamar shi ne da alternative
Alisa, a gabayen wannan lamari. To kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da Madam Helen Bako, kallabin mu ta mako, wadda ta shafa sama da shekaru 20 tana aikin kula da jin daɗi da walwala al'umma musamman tsakanin iyali. Kuma shugabar wata kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata da ake kira Nigerian Women Against Violence da ke aiki a ciki da wajen Najeriya. A yau, Madam Helen ta bayyana yadda tsarin gudanar da aikin a kasashen nahiyar Afirka ya bambanta da yadda ake yi a nan Amurka, da kuma yadda za a iya inganta aikin a kasashe masu tasowa.
Yanda na ji labari, kin gan kaman an kira social workers a gida. Su ba su da irin dokoki da aka zarta sanan kaman musamman mutum social worker tana da iko ta je ta samu alkali. Na ji labari ga abun da ya faru a wannan gida, gashi da naje gidan sun hana ni shiga. Ina so a bani yanci, a bani takarda yanda zan je, ko sun yadda ko ba su yadda ba. Za mu forcing kanmu a cikin wannan gida domin mu je mu yi interview yara. A gida ba su da wannan iko. Na biyu, a gida ban san in suna da sukan tafi da police, domin a nan akwai doka. Idan ni social worker an kira ni, an bani rahoto ga shi ki daki wannan bincike. In na kira ɗan sanda su zo su taimake ni, ba su zo ba zai zama wani babban magana. Ban san ko a gida suna da wannan yanci, social worker suna da wannan yanci ba. Na uku, a nan America suna da kuɗi da suka keɓe domin irin wannan aiki. Na gaya miki, idan mun zo mun tarar cewa kaman yarinya an lalata ka, to gwamnati tana da kuɗin da ta keɓe da za a kai yaran nan wurin likita, likitoci su ba da kowane irin treatment da yarinya nan take bukata. Banda haka, muna da kuɗin da za mu nemi masu ba da shawara. To ban san ko a gida suna da irin kuɗaɗe da gwamnati ta keɓe domin a taimaki yara ba. Sannan na uku, na san cewa a nan an ba ma mutane yanci ku kira wannan layi, wannan telefon, in kun gani wani yana cin zarafin yaro ko ko kun ji labari cewa gashi, ba dole sai ke da kanki kin gani ba. Murɗin da kin kira ba dole sai kin ba da sunanki ba. Once kin kira kin faɗa kin ce ga abin da kika ji ko kuwa ga abin da kika gani, za a ɗauki rahoto. To a gida ban san ko suna da irin wannan ba. To kin ga bambancin mu da gida. Sannan na uku, na huɗu, a gida na san cewa yawancin lokaci idan na yi ma mutane magana ga aikin da nake yi, sai su ce mani ai to ku ne kuke hana a horar da yara ko, a gida ba za a irin wannan ba. Abin da ba su gane ba shine a nan kuɗi shike, akwai wayansu yara da suka ɗauki wannan zarafi domin su yi rashin hankali, ma ba hana iyaye su horar da yara ba. An gaya ma iyaye ku horar da yara a hanyar da ya kamata. In kaman duka ne, kar ka ɗauki sanda ka duki yaro a kai ko a ido ko kuwa a ciki, inda yaro zai lalata
ko kuma ka ji shi ciwon da zai zama da tabo,
ba za ka da jini,
to ka a fitar da jini.
Ka duki yaro a cikin abinan hushi, wani lokaci kakan bar miki a cikin yaro. To shine irin abin da mutane a nan ba su so a yi ma yara. Amma a gida so da yawa na shaji cewa koda an kai wannan rahoto din, yawancin lokaci ba a bin kan rahoton, ba a yi ma iyaye wani abu. Shine bambancin da na gani a gida kenan.
To a cikin aikin kin nan, cikin shekaru 23 da kika kwashe kina wannan aikin, akwai wani abin da kika taba gani cikin wani aikin kin nan da ya tada miki hankali da ba za ki taba mantawa da shi ba?
Sosai ma. Akwai wani rahoto da na je bincike, ba zan taba mantawa ba. Akwai wani yaro mai shekara 3. Iyayen ban san menene ya faru tsakaninsu ba. Har yau ban gane ko waye ya kashe wani ba. Ko baban ne ya kashe maman, sannan ya sa bindiga a kanshi, yanzu ya kashe kanshi. ko kuwa maman ta kashe baban bamu sani ba. Abin da ya faru wannan yaro mai shekara 3 iyayen sun kashe kansu a cikin gida da dare. Yaro mai shekara 3 me ya sani? Gashi yana ta yawo tsakanin gawawaki na maman da na baban. Ba yanda zai dauki telefoni yayi kira me zai fada. Yaro nan yana cikin gidan nan har yamma. To abin da ya faru akwai dangin iyayen da a wani state sun yi ta kiran iyayen ba wanda ya ansa. Sun yi ta kira, kai yaro kana ta kuka, kaje ka saya taga yana ta kuka, amma kin san mutane a nan, sharin mutane a nan, idan ba da yake kun samu makwabta masu lura ba, ba wanda ya kula da wani. So da wayancin dangi sun yi ta kira sun ce kai wayannan ba wanda yana ansa telephone, ba su ji komai ba, sai suka kira yan sanda. Da suka kira yan sanda sun ce sun bada addressin gidan, sun ce gashi fa ba su san meye ya faru ba. Yan sanda da suka zo gida sun yi ta buga kofa, ba wanda ya ansa, suka samu izini sun zo sun rushe kofa suka shiga, sai sun tayar da yaro, sun tayar da iyaye. To irin haka yan sanda sukan kira mu, aka kira mu mu zo mu dauki yaron nan mu nemi, tunda an san da dangi a wani state. To aka dauki yaron aka kira dangi din, sannan yan sanda sun ci gaba da nasu bincike. Mun muka kai maganan kotu, gashi fa an kira mu ga abin da ya faru da yaro, gashi shekaran shi 3 yana da iyayen, akwai dangi a wani state. To muna so a bamu izinin yanda zamu yi kokari mu kai. Kamin ki sa yaro a gidan, ko da dangi ne, dole sai kin bincika background din su. Kuma irin wannan idan dangin ba su iya zuwa ba, aikin mu ne mu kai yara bayan da muka gama bincike background din mutanen, kuma mu tabbatar cewa suna da halin da za su lura da wannan yaro. Don wani lokaci wayansu ba su da hali, meaning ba su da aiki, bayan da za su samu hanyar kuɗi, bayan da za su ciyar da yaro din nan. To irin wannan idan mun tarar da haka, a ba mu sawa, ko kuwa za mu nemi hanyar da za mu taimake su na lokaci kaɗan kamin su samu yanda za su samu aiki, su ci gaba da lura da yaro nan. To a wannan lokaci an zo an samu wayannan dangi, kuma mutane ne masu abun hannu, kuma sun yarda su zo su dauki yaro. Sun zo sun dauki yaro sun tafi da shi state din da suke. Amma inda sun ce ba za su iya zuwa ba, mukan yi abin da akan sa mu kai yara. Na taɓa kai wani yaro wani state, har ma mukan fita kasan waje. Idan mun tare da dangi a kasan waje, mukan yi kokari mu kai yara a wurin.
Dan dai su girma da dangin su, ba wani ba, in dai akwai suna da dangi ne.
In dai suna da dangi.
To misali a kadara an samu dangin su, amma kuma dangin sun ce su ba sa son su rike yaron fa, sai kaka.
To kin tuna labarin da yake miki da farko da yace matar nan an same ta ta musa ta cire yaro, aka bani rahoton na yi ta neman dangi ban same su ba. Can na zo na samu wata, sai ta ce mini, na samu wani, sai ya ce mini wai shi yana da yaran shi, amma shi ba zai iya lura da dangin shi, amma ba zai iya lura da yaron ba. Karshenta mun zo mun sa yaro din a gidan mutanen da suka mika kansu, ba gidan dangi ba. So mukan samu mutane da dangin da sukan ce ba su da zarafi, ko kuwa ba su da abin hannu da za su iya lura da yara.
Allah ɗaya gari bamban. Da fatar masu gudanar da irin wannan shirin a ƙasashenmu na Afirka sun amfana da waɗannan bayanai. Thank you. to kuma za mu da sa'aya a shirin wannan makon sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin uwar gida. Ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Madam Helen Bako dake nan Amurka da bakin shirin na wannan mako Dr. Zara Yusuf daga Damaturu jihar Yobe da kuma Aisha Muhammad Yaka sai a jihar Kano sai kuma wakiliyanmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan makon a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.